أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد في صفاته بالجلال والإكرام الذي أوجب علينا الإيمان والعمل بالحديث والقرآن، ووعدنا في كتابه العزيز برفع أهل العلم والإيمان، وثبت أنه يمن على المؤمنين خاصة بالتوفيق والغفران. والحمد لله الذي أذل جميع أهل الشرك والطغيان وقضى أمره عليهم عامة بالخيبة والخسران. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام، وأسأله التوفيق لمعرفة الحلال والحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإتيان، واغفر لنا ولوالدينا والولدان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن القيم الجوزية سيدك كما لمن سنة مقبسة وعندما تكرز أي تاريخ ما لمن سنة سينة سيئن أم بسيطونتا فبو دعوه هجمع دعوه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ya rasu hijirar manzon Allah na da shekara 751 yau shekara 671 ke na rabuwarsa da duniya. Allah ya ji ƙarfi. A cikin ɗaya daga cikin littattafai da ya wallafa wanda ake cewa Zadul Ma'ad, a farkon mujallad na uku yayi bayanin cewa aqida ce ta Ahlus Sunna, mutane masu aqida ta sahabban Annabi Muhammad, cewa tilas musulmi ya yarda Allah Maɗaukakin Sarki ya fifita wasu abubuwa akan wasu abubuwa bisa dogaro da wasu ayoyi guda biyu na Qur'ani. Da farko akwai ayar da take cikin suratul Qasas, da Allah ke cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Wato ita wannan aya ta suratul Qasas, Allah yana cewa ubangijinka ya kai Muhammad yana halittar abin da ya so, kuma yana zaɓan abin da ya so. Ubangijinka yana halittar abin da ya so, kuma yana zaɓan abin da ya so ba tare da shawara da wani ba. Kuma wannan ayan tana tabbatar da cewa Allah yana da sakakken ƴanci, sakakken dama na halittar abin da ya so ba tare da shawara da wata halitta ba. In Allah ya so yayi ka talaka, in ya so yayi ka mai kuɗi, in Allah ya so yayi ka malami, in ya so yayi ka jahili, Allah ka tare mu. Allah shi ya ga dama aka samu kafirai, kuma Allah shi ya ga dama aka samu masu imani. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Su mutane ba su da zaɓi. Ba zaɓin ka bane da ka samu kanka cikin mutane, zaɓin Allah ne. Da ya ga dama da ya yi ka alade, wallahi kowannan kaɗai ya isa mu gode ma Allah. Ko yayi ka gini ma kana lahumul khiyara, kuma da Allah ya ga dama da ya yi ka mace, ko yayi ka da ido ɗaya ko hannu ɗaya, ko yayi ka gurgu ko makaho. Saboda haka in ka ga gurgu da makaho tabbata ba son su bane, ko ma kana lahumul khiyara. Allah yake su mutane ba su da zaɓi. yanda Allah ya ga dama yayi ka mutum haka kuma ya ga dama ya tsara maka hanyar rayuwarka wani ka same shi kafinka wani makaniki wani manomi wani dan kasuwa ne kowa da hanyar cin abincinsa kuma wani Allah ya yi shi malami idan Allah ya kaddara jahili ne kai har mutuwarka to ko da za a kai ka masallacin Annabi a zaunar da kai tsawon rayuwarka wallahi baka yin ilimi akwai waɗanda ke danganta ilimi ga wanda ya tafi Madina ya dawo ko ya tafi Saudiya ko aka ce ya je Al-Kahira wannan kuskure ne ilimi na Allah maɗaukaki yana ba da shi inda ya so sai ka samu cikin garin Madina akwai kasurguman jahilai ko ba a samu sai ka ga wani yana sallah sai ka yi takuni kana mamaki wannan ko a garin Annabi yake amma har yanzu bai iya sallah ba bani manta maganar wata malama da ta taɓa karantar da mu lokacin muna sakandare wata Philippine tana cewa in every forest there is a snake a kowane daji akwai dodon koɗi ko haka ne yanda ake samun talakawa nan ana samun su ko'ina ko yanda ake samun mutanen banza haka ma in ka sai Saudiya akwai su ko babu ma kana lahumul khiyara Allah yana da sakakken yanki yayi abin da yaso lokacin da yaso kuma yanda yaso wannan sai Allah ba a cewa abu kaza ya gagari Allah sai dai in Allah ya baka ni'ima sai ka gode masa alhamdulillahi allazi faddalani ala katirin min ibadihi Allah na gode maka da ka fifita ni akan mafi yawan halittunka ba da baraka bace ba kuma hikimarka ba daukaka ce sai Allah da kuma zabi dan kuma ya jaraba ka fakat sun la iyaka da Allah ya yi wancan gurgu ya yi ki ne ba don ya ce shi ba don ya jarabta ya ga hakurin ka ne sai kuma da yayi ka lafiyayye fa ya maka haka ne don ya jarabta ya ga godiyarka sai yan biyu ne ko dai a baka jarabawa ta godiya ita ce ni'ima ko a baka jarabawa ta hakuri ita ce masifa ko dai ayar kuma tana cikin suratul hajj da Allah yake cewa Allahu yasqafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas inna Allaha sami'un basir Allah yana zaben ƴan sako daga cikin mala'iku yana zaben ƴan sako daga cikin mutane cikin mala'iku akwai ƴan sakon Allah haka kuma cikin mutane Allah yana zaben wanda ya ga dama ya bashi annabi kamar yadda ya zabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yasa ya zamanto annabin karshe kuma fiyayyen halitta inna allaha sami'un basir Allah mai ji ne mai gani don haka cikin mala'iku waye Allah ya zaba sama da dukkan sauran mala'iku shine mala'ika jibril ittifaqan ko babu ko sabani akai mala'ika jibril shine shugaba cikin annabin mala'ikun Allah Allah ya zaɓe shi ya bashi manzanci yana kaiwa ga annabawansa a cikin mutane fa waye Allah ya zaɓa sama da dukkan wani dan adam ba ku san su ba ai ko ba a faɗa ba kafin waye fi kowa shine Annabi Muhammad in ka koma cikin addinai wani addini ne Allah maɗaukaki ya zaɓa ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هو wanda ya riki wani addini ba ma ya rika ba yanayi ma inji Allah ومن يبتغي ba wanda ya riki addini ba wanda ma yanayi wani addini ba musulunci ba Allah bai karba masa Allah ya zabi musulunci shine addini ya kuma zabar mana musulunci al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan na yardan muku musulunci shine addinin ku don haka Allah ya zabi musulunci sama da dukkan wani addini duk wani wato wani abu cikin halittun Allah in ka duba akwai wanda Allah ya fifita a kan sauran a watanni wani wata Allah ya fi zaba shata ramadan shahar ramadan allazi unzila fihi alquran fihi hudan linnasi in ji Allah Allah ya fifita wata ramadan a kan sauran watanni a kwanaki kuma na mako fa wata rana Allah ya zaɓa ranar juma'a cikinta Allah ya halicci annabi adam cikinta ne Allah maɗaukakin sarki ya kaddara duniyar nan za ta tashi ko ranar juma'a wanda har Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana a ranar juma'a akwai wani lokaci wanda in mutum ya dace yana roƙon Allah cikin lokacin Allah zai karɓa masa malaman sunna sun ba da fahimta mafi rinjaye akan cewa wannan lokaci kusan faɗuwar rana ce gab da faɗuwar rana ranar juma'a in mutum ya yi addu'a Allah zai karɓa masa Allah zai samu gari to haka ibn al-qayyim al-jawziyya yace Allah ya fifita tashin qur'ani akan sauran sassa wani tashi na qur'ani yafi wani tashi talala da daraja haka Allah ya ga dama ba ta cewa don me Allah ya fifita wannan jefi akan wanta hadisi ya tabbata misali cikin littafin bukhari hadisi na 4474 annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira fatiha da suna a'zamu ayatin fil qur'an fatiha ita ce ayar da tafi girma a cikin qur'ani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha ita ce a'zamu ayatin fil qur'an aya mafi girma cikin qur'ani don haka babu aya babu wata sura a qur'ani da zaka roki Allah da ita wanda tafi suratul fatiha don ita ce a'zamu ayatin fil qur'an ita ce sab'ul masalik ita ce musulmi yake sallah kuma sallar nan ko da ta nafila ce dole sai ya karanta ta Allah ya zaɓi aya ta wato suratul fatiha yace ita ce surar da ta fi girma ita kuma wato kun huwa hadisai sun kawo cikin littafin bukhari da muslim cewa kun huwa ta'dilu thulutsal qur'an kun huwa Allahu ahad tana daidai da ka kasa qur'ani kashi uku ka ɗauki ɗaya in mutum ya karanta kun huwa in ji wasu malamai a fahimta su kenan kamar ya samu kashi ɗaya cikin qur'ani dukkan abinnan dukkan qur'ani kashi ɗaya cikin uku sannan hadisi ya tabbata ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul ya ayyuhal kafirun yana daidai da rubu'ul qur'an ka kasa qur'ani kashi huɗu ka ɗauka shi ɗaya to ba ta wajen falala ba ne ta wajen sashin karantarwan kowace sura ne in ka duba karantarwan da ke cikin fatiha kamar yadda ibnu taymiya Allah ya ji kansa yake faɗa yace fatiha Allah ya tattara ilimin da ke cikin dukkan littafan da ya saukar ya saka a cikinta duk ilimin da ke cikin a taura da injil da zabura ya saka a cikin fatihatul kitab ilimin fatiha kuma Allah ya tattara ya saka cikin aya guda ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inji shaykhul islam malamin sunna Allah ya ji kansa to akwai hadisi da ke nuna cewa ita suratu zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha hadisin abdullah bin abbas da kuma anas bin malik mutum biyu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suratu zalzala idza zulzilan tana daidai da nisal qur'ani in ka raba qur'ani kashi biyu ta dauki rabi idza zulzilatil ardu zilzalaha duk da kike wannan hadisi akwai kace na ce a kansa ka duba silsilatu da'ifa mujallabi na uku tafi na 519 me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza zul tana daidai da rabin qur'ani saboda shi qur'ani malamai suka ce ta wani fuska za ka kasa karantarwansa kashi biyu suke in ma ka yi in ma kuma ka bari ko wasu kuma suna fassara shi da cewa ya kai kashi hudu akwai umarnin Allah cikin qur'ani akwai hanin Allah akwai labarin magabata sannan kuma akwai bayani game da tashin kiyama to ita idza zul ta ɗauki kamar rabi na karantarwar qur'ani domin akwai imani da tashin kiyama wanda yana cikin arkanul islam rukunin musulunci har in mutum bai yarda da tashin kiyama ba wannan mutum ne kafiri ne don haka hadisi ya tabbata cikin littafin Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata rana da yayi sallar asubahi da wannan sura idza zulzilatil ardu zilzalaha ya karanta ta a raka'ar farko ya karanta ta a raka'a ta biyu har ma sahabin yana mamaki yace shi a rayuwarsa bai taba jin annabi ya maimaita sura guda cikin raka'o'i guda biyu a sallarsa ba
illa wannan sallah. Shi ne yake cewa kin manzon Allah ya manta ne ya karanta izazul atti surun rakawai biyu din nan, ko ko a annabi yayi da gangan ne? Malamai suka ce yayi shi ne da gangan saboda abubuwa kashi biyu. Na daya, annabi yana tabbatar mana daidai ne ka karanta sura guda cikin sallar ka gaba ɗaya. In ka tashi sallah a raka'an farko ka karanta izazul, a raka'a ta biyu ma ka karanta izazul. Annabi yana nuna mana daidai ne, domin Allah ya ce faqra'u ma tayassara min al-Qur'ani, ku karanta abin da ya sawwaka. In ka maimaita sura a sallah ba ka yi laifi ba. Illa abin da malamai suke cewa shi ne mutumin da ya riƙe wannan da'iman fitur ko da yaushe, shi ba shi da wata ɗabi'a illa karanta sura guda a sallah shi, to wannan mutum shi yake laifi. Ka duba al-i'tisam na Imam Shafi'i mujallad na biyu. Aka kawo bayani game da wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda hadisansa suna cikin littafin Bukhari da Muslim, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shugabantar da shi kan wani ayari da ya tura na mayaka. Da aka tafi yana musu sallah, sai ya karanta sura. In ya gama karanta sura kafin ya yi ruku'i, sai ya cika da kul huwa. Duk raka'ar da ya tashi bayan ya kawo sura, sai ya kara da kul huwa. Suka ce to ni kuwa sai mun kai karanta gurin annabi, saboda sahabbai ba sa ganin su kyale, sai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Suna zuwa suka ce ya rasulullah, kaji abin da wani ke yi. Annabi ya ce a kira mutum, ana kira shi Kulthum. Da aka kira shi, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce me yasa kake haka? Wata riwaya aka ce annabi ya aika a tambaye shi me yasa yake kika sallarsa da kul huwa bayan ya karanta sura. Sai ya ce saboda duk Qur'ani babu sura da nake so irinta. Sai manzon Allah ya ce ku je ku gaya masa, saboda san ta da yake shi ma Allah yana san shi. Don haka malamai suka ce in mutum ya koyi da shi bai yi laifi ba, saboda san wannan sura, sura ce wadda take bayanin ɗaukakar Allah da kuma kaɗaitarsa. Shi yasa ake kiranta suratul ikhlas, ko suratul ikhlas, sura ta ikhlasi, ɗarkakan zuciya. To wannan shine dalili na farko da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asubahi da suratul zalzala duka rakawai biyu din nan. Dalili na biyu shine bayan an gama sallar asubahi, mutane ke tafiya wajajen sana'ansu. Lokacin dan adam yake fita zuwa wurin aikinsa, to annabi ya karanta izazul a rakawai biyu din nan, saboda ya zama nasiha ga musulmi. Duk wanda ya taho masallacin, to ga wata nasiha gare shi. Menene karshen suratu zalzala? Wa man ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yarahu. Shi yasa wani hadisi annabi ke cewa kullun nas yaghdu fadai'u nafsihi fa mu'tiquha aw mubiquha. Kowa ya tashi da safe yana tsakanin biyu, ko dai zai sayar da ransa zuwa yamma dan wuta ne shi, ko kuma zai yantar da ransa kafin rana ta fadi yana cikin yan aljanna. Don haka annabi ya karanta izazul, ku da kuka yi sallan nan, in kun fita, to ga wata nasiha gare ku. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yarahu. Fara karanta mana wannan sura, karanta ayoyi guda uku.
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها.
اللهم ركبت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. ولينا إيه دقت شنب هذا القرآن kabuba yadda Allah ya kawo taqidin kowace aya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Allah ka samu cika da imani. Allah mu da ce yace idan kasa aka girgiza ta, zilzalaha, girgiza wanda ya dace da ita, wa akhrajat al-ard athqalaha, kuma kasan nan ta fitar da nauyin da ke cikin ta, wa qala al-insanu ma laha, kuma mutum wannan lokaci zai ce me yasa ni kasan nan, me yasa kasa take girgiza girgizan da ban taba ganin ta yi irin ta ba. Wato bi ma'ana Allah yana tabbatar mana cewa akwai lokaci da zai taho kasan nan za a girgiza ta ba ita za ta girgiza da kanta ba. Zulzilat ba a ce idza zalzalat ba ko idza zulzilatil ardu idan aka girgiza kasa mabniyun ala al-majhul duk da shike ma'rufun a wajen mu cewa wanda zai girgiza kasan nan shine wa shine Allah. Idan aka girgiza kasa matukar girgizawarta da ma'ana girgiza wanda ba a taba yi ma ita kasa ba akwai lokaci da zai taho za a yi mata irin wannan girgizawa. Wa akhrajat al-ardu athqalaha wannan girgizawan da za a yi ma kasa zai sa ita kasan ta fitar da duk nauyin da ke cikin ta. Wa qala al-insanu ma laha kuma wannan girgizawan da za a yi ma kasa zai tada hankalin dan adam zai sa mutum sai jijita da rudani da cikinewa wanda dan adam sai yayi tambaya yana cewa me ya samu duniyar nan take irin wannan motsi wanda bata taba yin sa ba. Kenan Allah yana tabbatar mana cewa babu ko shakka lokaci na zuwa da kasan nan Allah zai girgiza ta girgizawa mai tsananin gaske. Kuma girgizawa wanda zai mata zai sa kasa ta fitar da nauyin da ke cikinta. A wannan lokaci saboda girgizawan da Allah zai ma duniya dan adam zai rude, dan adam zai shiga jijita. Allah madaukakin sarki ya kare mu. Akwai fassara kashi hudu game da wannan girgizawan da Allah madaukaki zai ma duniya. Kuma dukkan waɗannan fassarori kashi hudu fassarori ne ingantattu daga malaman sunna magabata Allah madaukakin sarki ya ji kansu. Da farko wannan girgizawan da ake magana a kai za a yi shi ne kafin tashin kiyama. Wannan ita ce fahimta ta farko ta malaman sunna. Hadisi ya taho cikin littafin Bukhari da Muslim, hadisi muttafaqun alayhi. A cikin Bukhari hadisi na 7121, cikin littafin Muslim kuma hadisi na 2954, hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Annabi sallallahu alayhi wa sallam yace la taqumu as-sa'atu hatta yataqawala an-nasu fil bunyan. Sa'ar karshe ba za ta tsaya ba, bi ma'ana sa'in na karshe, lokaci na karshe, minti na karshe, sakan na karshe ga wannan duniya ba zai tsaya ba sai wasu abubuwa sun auku. Kenan duniya na akwai lokacin da za ta tashi za ta ƙare, akwai lokacin da za a waye gari babu komai cikin duniyar nan. Amma kafin wannan lokaci ya taho Annabi ya ce akwai wasu abubuwa da za su auku. Waɗannan abubuwa aukuwansu shi zai nuna muku cewa duniyar ta zo kusa da ƙarshenta. Yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne na cikin littafin Bukhari da Muslim. Sai mutum ya tsare kaya shiga uku. Allah ka tsare mu. La taqumu sa'atu hatta yataqawala an-nasu fil bunyan. Manzon Allah yace sai an waye gari mutane suna gata ta wajen gina dogayen benaye. Gata ake idan makwabcin ka ya gina gida mai hawa ɗaya ka kuma sai ka yi ƙoƙari ka gina gida mai hawa biyu. Mutane za a waye gari gata suke wajen dogayen benaye. Za ka ga gida mai hawa goma, wani ma mai hawa ashirin, ko ka samu gida mai hawa 110 ko gidan da waɗansu jirage suka faɗa kansa. Manzon Allah yace la taqumu sa'atu hatta yataqawala an-nasu fil bunyan. Akwai birane da dama cikin duniyar nan waɗanda in ka tafi yanzu ganin rana aiki ne, ka ga rana aiki ne saboda yawan dogayen benaye da ke garuruwan. Manyan birane na duniya wallahi za ka ga gine-gine dogayen gaske, hatta rana zai isowa ƙasa saboda yawansu. Wannan magana ta manzon Allah ta tabbata ko kuwa da sauran lokaci. Manzon Allah ya ce to duniyar nan ba za ta zo ƙarshe ba sai wannan ya auku. Ya auku ko? To an yi ɗaya. Manzon Allah ya ce wala taqumu sa'atu hatta taqtula fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azima da'awahuma wahidun. Manzon Allah ya ce duniyar nan ba za ta tashi ba, sa'ar ƙarshe ba za ta zo ba sai an samu wasu kungiyoyi guda biyu, rundunonin yaƙi guda biyu manya, kuma dukkan su aqidar su guda musulmai ne an waye gari suna yaƙi da juna, yaƙi kuma ne tsananin da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rundunonin biyu dukkan su aqidar su guda, da'awa huma wahidun, da'awar su guda ce, aqidar su guda ne, za a waye gari suna yaki da juna inji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yakin manzon Allah yake maqtalatun azima yaki ne babban gaske wannan ma ya auku zamanin sayyidina ali yakin da ake kiransa yakin sufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a yi kuma an yi an yi yaki tsakanin sayyidina ali da muawiya aqidar su guda da awwatu guda dukkan su kuma sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam jefan sayyidina ali akwai sahabbai jefan muawiya ma akwai sahabbai aka yi yaki aka zubba jinin su ne wanda malaman tarihi ke cewa duk da shi akwai gudun ya ciki inda za a tona lambatu jinin musulmi da ya zuba ya kai a ce ya gangara an yi yaki kazamin yaki muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya yi muku wannan ma ya auku malaman sunna sun tabbatar sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na uku wa la taqumu sa'atu hatta yuqbadu al-ilmu sa'ar karshe na duniyar nan ba za ta zo ba sai an dauke ilimi za a waye gari an dauke ilimi kana neman malami ka raka to ta yi ka ce yato da saura sahabbai suka tambaye manzon Allah ya za a yi a dauke ilimi manzon Allah ya ce to ana dauke ilimi ne in malami suka musu ai sun ba malami ba ilimi mu tashi tsaye wajen neman ilimin addini don ba ilimin duniya ake nufi ba ilimin lahira duk inda ka ji annabi ya ambaci ilimi shi kaɗai mu'arrafa ka tabbata yana magana ne akan ilimi na sunna ilimi na addini musulunci sannan manzon Allah yake wa taqturu zalajilu girgizan ƙasa zai yi yawa a duniya kafin lokaci na ƙarshe na tashin kiyama ku duba ku gani an waye gari yanzu da ƙyar a samu shekara guda baka ji an yi girgizan ƙasa ba kwanaki ba da daɗewa ba aka yi girgizan ƙasa a cikin shi wannan abu ya uku a nan duk a Najeriya wanda za kana jin labari ana yi a Turkiya ana yi a Amurka ana yi a Faransa ƙasashen turai ba zaman lafiya fa'is ko to yanzu ya taho Najeriya manzon Allah yake wa takfuru zalazilu kamar wani hadisi da ke cikin musnad na Imam Ahmad shi ma ingantacce ne in ka duba fathul bari sharha na kitabun kitan zabi na 25 manzon Allah yake baina yadayi sa'atu salawatu zalazil duk da tashin kiyama za a samu shekaru na girgizan ƙasa shekaru a jere za ka yi girgizan ƙasa wannan ƙasa gobe kuma a yi wancan ƙasa jibi a yi wancan ƙasa ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali ai wallahi muna cikin nutsuwa a nan Najeriya ƙasashen turai ko ka ji ƙasa ta girgiza ko ka ji wani dutse ya yi amoyota ta ga biyan nan mu a nita to amma tukuna don manzon Allah bai ce da ƙasan turai ba kaɗai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mana yayi taksiru zalazilu don haka zai zame duniya ko ina girgizan ƙasa zai yi yawa kenan wannan yana aukuwa ko ba shi aukuwa su suna bare-baren nan aka yi girgizan ƙasa a Turkiya ƙazamin girgizan ƙasa wanda Allah ɗaya ya san yawan rayukan da suka mutu Allah ka sa mu cika da imani sannan manzon Allah yake wa ya taqarabu zaman zamani zai kusanci juna nan da nan shekara ta zagayo ina ce bara kamar wallahi kamar shekara ba ta yi ba wai har shekara ta zagayo ga shi ne mai zaune muna tafsiri abin mamaki za ka ga mutum nan da nan har ya tsufa kana a wani ba shi ya karfa ba to ga shi ya kuma ya aure har ya yi furfura abin da ya manzo Allah ya ce ka tsara buzzaman Allah zai ɗaga albarka na shekara albarka na rayuwa gashi dai ana samun 24 hours yadda ake samu da sa'a 24 cikin yini babu bambanci amma kuma Allah ya ɗaga albarkan sa ba kaman daɗin ba nan da nan gari ya waye nan da nan rana ta faɗi la hawla wala quwwata illa billah manzon Allah ya ce wa takfirin fitan cikin kuma za su yawa kaga ana yaki gabas ana yaki yamma ana yaki kudu ana yaki arewa kullum fitina sun ka buɗe labaran abin da BBC ko Voice of America gidajen jaridu da sauransu in kana karanta wasu daga aiki an kashe wani ko an yi kusan tambayina ma wata ƙungiya kaza a ƙasa kaza ana zanga-zanga wane ne rigingimu manzon Allah ya ce wa yaqturu haraju tashin tashina zai yi yawa waɗannan abubuwa sun auku ko ba su auku ba manzon Allah ya ce to duk za su auku ne baina yadayi sa'ati don haka kashi guda na malaman sunna suka ce a da Allah ya ce idan zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawa mai tsanani wanda ya dace da ita ai abinda ake nufi shine girgizan kasa da zai faru gab da farkon kiyama, saboda dogaro da waɗannan hadisai irin zan tafi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai na biyu, malamai suka ce wato wata mu'jiza ce da za ta faru, wannan kuma malaman zamani ne suka ce da Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha athqalaha nauyi da ke cikin ƙasa. Menene nauyin da ke cikin ƙasa? Domin Qur'ani Allah yana magana ne da hankali irin na ɗan adam, yana magana ne da tunani irin na ɗan adam, yadda ɗan adam zai fahimci abin da yake nufi. Ko wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir, mun karanta Qur'ani domin tunani na ɗan adam, akwai shin akwai na iya tuna fassaransa? Kenan Qur'ani duk abin da Allah ya faɗa yana faɗan sa ne gwargwadon fahimtar ka kai ku. Da Allah ya ce aqalaha, nauyi da ke cikin ƙasa Allah zai fitar da shi, ana nufi kafin tashi kiyama akwai wasu abubuwa masu nauyi cikin ƙasa Allah zai fito da su. Ko da haka duniyar za a juya cikin ta ya koma waje, wajen ta kuma a binne shi. Kenan kafin duniya ta tashi, duk al'arziki da ke cikin ƙasa, duk wata albarka da ke cikin ƙasa Allah madaukakin sarki zai sa ɗan adam ya sone shi. Fassaran idza zulzilatil ardu zilzalaha, kenan kuma wannan fassara ma tana da inganci. Domin haka ne yanzu kana gani, sai an tambaye ka menene abu mai nauyi da ke cikin ƙasa wanda ƙasa za ta fitar da shi kafin tashin kiyama? Da farko abin da za ka faɗa shine gold, ko shine diamond, shine kwaranda, shine kuga, wanda kuga idan an ba ka cikin gunkiti mutum goma ba su iya ɗagawa. Ashe kakamin abu mai nauyi ne, ko abu ne mai nauyi? Ka duba diamond, ka duba gold, ka duba silver, sapphire, kwaranda kenan, sannan ga tantalite, duwatsu masu daraja. Yan adam sun koma binciken su, ana ta tone ƙasa, ana juye ta, ana girgiza ƙasan ba yadda take ba da, ana ta fito da albarka da ke cikin ƙasa, ana fitar da kwaranda, a fitar da kuza, a fitar da fofi, a fitar da gas. Sai an gama cinye albarkan da ke cikin ƙasa, sannan duniyar ta ƙare, domin duniyar nan ba za ta tashi ba sai albarkan da Allah madaukaki ya tanadi cikin ta baki ɗaya ya ƙare. Duk wani albarka da Allah ya saka cikin duniya ne sai ɗan adam ya cinye ta, to sannan sai Allah ya naɗa duniyarsa. Ka duba littafin Imam Ahmad Musnad, mujallal na biyar, shafi na 430 da Sahihul Jami', hadisi na 3519, ko Silsilatu Sahiha, hadisi na 1885. Hadisi na ɗauko shi daga cikin Majmu'u Zawa'id na Imam Al-Haythami, mujallal na 3, shafi na 78, hadisin Abu Hurairah. Abu Hurairah yake ba da labari, yake atan nabiyya rajulin min bani Sulaym bi tibba, wata rana wani mutum ya taho majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fito daga wata kabila da ake kiranta bani Sulaym, ya taho da dutse na azurfa. Da ya taho sai ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya rasulullah, karɓi wannan azurfa ka ga kyanka. Manzon Allah ya karɓi dutsen azurfa ya sa a kafin hannunsa yana juyawa. Sai mutumin ya ce masa hadhihi min ma'dinin lana ya rasulullah, ka ga wannan azurfa mun tone shi ne daga wato wani ma'adini namu a yankin ƙasar mu ake samun irinsa. Wato kenan yana gaya wa annabi ƙasarsa tana da albarka, ana samun azurfa daga cikin wannan ma'adinai, aka tono wannan azurfan, don haka ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam. To Abu Hurairah ya ci gaba da cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadhharu ma'dinan fi ardi bani Sulaym, kuma wannan mutumin nan da ya taho daga kabilar bani Sulaym da wannan azurfa ya bani, a ƙasar ku ta bani Sulaym akwai wata ma'adini da za ta fito, akwai wani ma'adini da zai fito kafin tashin kiyama, yuqalu lahu far'un, ana kiransa far'un, in ji manzon Allah. Kafin tashin kiyama za a samu wani ma'adini a kabilar wannan mutum bani Sulaym. Maza Allah ya ce satakunu ma'adinin, za a samu ire-iren wannan ma'adini da ake kiransa far'un da yawa a ƙasar Larabawa. Sai dai kuma yahduruha shirarun nasi, a shararun mutane su za su taho su yi kakagida su mamaye waɗannan ma'adinai ɗin, ba mutanen kirki ba ne za su zo. Wannan ta ya zama mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai da suka dauki wannan hadisi sai suka dauki sunan Furqan suka kwatanta da yadda Annabi ya kira wannan da suna Furqan suka ce wallahi akwai dangantaka a tsakani manzon Allah yake satakunu ma'adin za a samu ma'adinan kasar Larabawa masu yawa sai dai abin ta kai ce shine yahduruha shirarun nasi a shararu mutane su za su taho su za su ringa tonon waɗannan ma'adinai ɗin Allahu akbar wata riwaya manzon Allah yake takhruju ilayhi shirarun nasi a shararun mutane su za su ringa fita suna tafiya gurin da duk ma'adinan nan suke shine Albani Allah ya ji kansa in ka duba silsilatu sahiha mujallal lahu ishafi na 507 yace wannan mu'jiza ce tana tabbatar mana abinda Annabi yake nufi shine Furqan zai bayyana a ƙasar Larabawa za a samu ma'adinai na Furqan a ƙasar Larabawa kuma a shararun mutane su za su tafi tonon Furqan ɗin nan su waye a shararun mutane Albani yace urubiyuna wal amrikani su ne turawa da kuma amurkawa ko akwai wani a shararun wanda ya fi shi kuma haka ne suka duba hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka yi la'akari da kyau duk inda aka ce ma an samu ma'adini za ka ga mutumin banza ya fi yawa a gurin fiye da mutumin kirki mutumin banza in ka tafi inda ake tonon kuda za ka samu shedani su fi yawa yan caca masu sai da burkutu da sauransu su ne a gurin turawa ko yan mulkin mallaka suke zuwa kamar game da labarin Afirka ta Kudu turawa da suka tafi asali missionary ne sun tafi ne yada addinin Christianity a Afirka ta Kudu da suka tafi suka tarar ana samun ma'adinai masu albarka a ƙasashen Afirka ta Kudu ana samun gold ana samun diamond sai suka kira baƙaƙen fata suka koya musu Christianity din sai ana samun rabaran a cikinsu sai turawan kuma sai suka koma ɗiban waɗannan ma'adinai din aka waye gari suka koma mulki suka bar yaɗa addinin baƙaƙen fata su suke aikatawa ka duba tarihin Afirka ta Kudu za ka tarar da haka ko haka duk inda aka samu ma'adinai za ka samu a shararu suke kulawa da shi turawan nan da Amurkawa suke tafiya ba abin da ke kai su illa kokarin cin albarkacin da aka samu a wannan gurin wannan ita ce fassara ta biyu da malaman sunna suke bayarwa domin fassaran ba ta saba da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa suke cewa da Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha fassaran ita ce kafin duniya ta tashi mutum shi zai girgiza ƙasar nan ya fitar da ma'adinai da ke cikin ta ya tono ta ya juya cikin ta ya dawo waje ya ciro albarkatu da ke cikin ta kuma aqalaha wa qala al insanu ma laha dan adam da bai taba sanin haka ba a wannan lokaci zai ci tambaya ya akai aka samu ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda da babu su sai kuma fassara ta uku ita ma fassara ce ingantacciya ta malaman sunna suka ce da Allah yake idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha wannan girgizan kasa da zai auku zai faru ne lokacin da za a yi busan kafo na farko dalilin ka ko saboda ayar qur'ani ta fassara wannan magana kuma dama malamai suka ce mana fassara iri-iri ne fassaran qur'ani da yake daraja shine ayar qur'ani ta fassara ayar qur'ani da kanta tafsirul qur'ani bil qur'ani ko qur'ani ya fassara kanta to gashi a suratul hajj Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد
يا أيها الناس يا قوم اتقوا ربكم كتيا يدوكم في أبنجزكم kafin tashin kiyama ya taho sai yake inna zalzalatas sa'ati shay'un azim, lalle girgizan da zai auku a sa'ar karshe ta duniyar nan abu ne wanda yake babban gaske. Ku ji tsoron Allah kafin wannan lokaci ya taho. Allah kada ka nuna mana wannan lokaci. Ya ayyuhan nasu, Allah yake ya ko mutane da ci ya ku masu imani ba kiran mutane aka yi ba shi dai farkon suratul hajj ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijinku, ku kiyaye ubangijinku, kiyaye ubangiji ko shine kiyaye dokokin ka. Inna zalzalata sa'ati shay'un azim, lalle girgiza na sa'ar karshe abu ne da girman gaske. Sai Allah yake ga abin da yasa aka ce muku girgizan karshe din nan, girgizan sa'a abu ne mai girma. Yake yawma tarawna ha, domin ranar in ta zo, ranar karshe ga wannan duniya, awa na karshe, minti na karshe, sakan na karshe na wannan duniya, tarawna ha, za ka gani a cikin wannan yini din, tazhabu kullu murdi'atin amma arba'at, duk wata mai renon ɗa, ɗan adam ne ko dabba, za ta yi watsi da ɗan da take rene, in ji Allah Maɗaukaki, saboda tsaban kiɗimewa da take da ciki. Ɗan adam ko kuwa dabba, kullu murdi'atin, murdi'atin aka ce ko? Duk wata mai renon ɗa za ta yi watsi don in an ce tazhalu ya fi ƙarfin tansa, ya fi ƙarfin mantuwa, tazhalu za ta yi watsi. Jinjiri yana shan mama, za ka ga uwa ta buge bakinsa ta jefar da jinjirin ta ruga a guje. Amma arba'at game da abin da take rene ɗin, za ta kama mamanta ta kwace daga bakin jinjiri ta jefar da shi. Abinda ko ya sa uwa ta yi makanta haka, wallahi wannan abin ba ƙarami ba ne. Shi yasa Allah ya kira shi da suna shay'un azimun, abu ne babba. Ya ce wata zan kullu za ta hallin hallaha, duk wata mai ciki kuwa za ta haifi wannan cikin, don ba yadda za a yi mace ta tashi a kiyama da ciki. Za ta tashi ne mas'uliyatun an nafsiha, jinjirin da yake cikinta shi ma zai tashi ne mas'uliyan an nafsihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, babu yadda za a yi mace ta tashi da ciki a ranar tashin kiyama. Don haka dole ta haifi wannan ɗa kafin ta mutu. Don haka da zarar an yi busa cikin ƙaho ɗin nan, duk wata ne ciki za ta haifi ɗanta. Allah ya ce wata ran nasa kusara, za ka ga mutane duk suna cikin maye, kowa ka duba za ka ga ya jijjita ya ciki ne. Allah ya ce wani hundu kusara, kuma ba wai suna cikin maye ne na shan giya ba ko don shan ƙwaya, in walakin na azaballahi shadid, barahu wa ni'mal wakil, حسبنا الله ونعم الوكيل, 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 على الله توكلنا, 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 على الله توكلنا. أكثر ثلاثة إمام الترمذي حديث ندبو أكد أريدين ثلاثين لتقل حديث صحيح أبو سعيد الخدري الله يكارى مسيرتا يسي وترانا sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun san annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya zo duniya har ya bar duniya bai taɓa buɗe bakinsa ya yi dariya har an ga manyan haƙwarensa ba, ko kuma har a haifi maƙogoransa ba, ko kuma har a ga harshensa ba. Babu wanda ya taɓa ganin maƙogoron manzon Allah ko ya ga harshensa bare kuma ya ga turmin haƙorinsa. Iyakar dariyar manzon Allah murmushi in ya yi tsananin ka ga dasorinsa. To irin wannan rayuwa ta annabi ta tada musu habbai, in ji Abu Sa'id al-Khudri. Wata rana sai suka yi tambaya suka ce, ya Rasulullah, wai shin me yasa ba ka sakewa, ba ka walwala, ba ka walawa, ba ka shakatawa, kai kenan ko da yaushe cikin damuwa, ba ka dariya sam kamar yadda muke yi sai dai murmushi, me yasa haka ya Rasulullah? Sai manzon Allah ya ce, kaifa an amu, kaya za a yi in saki jiki in ji daɗin rayuwar nan? taya za a yi in yi walwala, taya za a yi in ji daɗin wannan duniya. Alhali ina ta ne wa sahibul ƙarna ƙadilta ƙamal ƙarna wata ma'al izna mata yi Umar bin Nafi fahim fako. Bayan na sani cewa ga mala'ika Isra'ilu da ke rike da wannan ƙaho, Allah maɗaukacin sarki ya ba shi ƙaho ya riƙe, kuma ya riƙe ƙahon ya ma karkata kansa kamar yadda ya taho cikin wata riwaya, wa hanna ra'sahu ya karkata kansa ya ɗauki ƙahon nan, ilta ƙamal ƙarna ya tsoma cikin bakinsa ya ɗaga kansa yana fuskantar sama, saitin al'arshin Ubangiji yana jira Allah ya ce ya busa, kawai sai ya busa. Wallahi na san haka, ita to wanda ya san haka yaushe kuma zai saki jiki ya yi walwala? Kun ji abin da ya hana ni dariya, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadin haka ke da wuya, Abu Sa'id al-Khudri ya ce fa kana zalika saqalan ala aqabi rasulillah, wannan magana sai ta zama wata magana mai nauyi ga sahabban manzon Allah. Ta hankalin su ya tashi suka kidi ne, baki ɗaya suka yi zuhum masu kuka suna yi. Ta idan ya kasance wannan mala'ikan da Allah ya bashi aikin kawai busa ƙaho, tuni har ya ɗauki ƙahon ya kuma tsoma a bakinsa ya karkata kansa ya ɗaga kansa yana kallon al'arshi, wata ma'al izna yana sauraron a bashi umarni ya busa. Da zaran an bashi umarni ya busa, manzon Allah ya ce fa yanfaku zai busa. Wanda ya san da haka ko yaushe yake da lokacin jin daɗi, yaushe yake da lokacin dariya. Abdullah ibn Abbas cikin wata riwaya yace sahabbai sai suka ce masa fa ma naqulu ya rasulullah, irin wannan masifa tana da girman gaske, menene shawarar da zaka ba mu, me ya kamata mu rika faɗa domin Allah ya rage mana wannan bala'i in lokacin yayi? Sai manzon Allah ya ce abin da za ku rika yi shine ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala llahi tawakkalna. In kun rike wannan lafazi kuna maimaitawa, to koda tashin kiyama zai same ku da rai, mala'ika Isra'il ya busa ƙahon nan kuna da rai, Allah maɗaukaki zai kare ku daga bala'in da zai auko wannan rana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala llahi tawakkalna. Duk mutumin da ya rike wannan yana zikiri da shi, to Allah maɗaukaki zai kare shi daga bala'in da zai auko ranar busan ƙaho. Akwai wani da talauci ya masa karkatu yayi nan yayi can, abubuwa dai suka ki warwarewa, sai ni dai da na sai inda mala'ikan nan yake da na zuba shi wallahi ya busa duk mutashi. Wanda ya san inda Isra'il da yake, tunda dai shi abin ma ya rasa, to zai buga shi duk yadda za a yi busa kawai duk mutashi. Abu Darda'i wani hadisi yake cewa man qala fi kulli yawmin hina yusbihu wa hina yumsi, wanda duk a kowace rana yake faɗa da safe da kuma yamma, da safe kace hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sau bakwai, da yamma ka faɗa sau bakwai, kafahu Allahu ta'ala ma ahammahu min amri dunya wal akhira, Allah zai isar masa damuwarsa ta duniya da lahira. Da safe kana gama sallar asubahi yi kokari kace hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, ka faɗa sau bakwai, to damuwarka ta duniya da ta lahira duk Allah zai isar maka, domin tawakkali kenan. Man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, duk mutumin da ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa. Shi yasa ake hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, wanda duk ya rike wannan to Allah maɗaukaki zai isar masa. Abubuwa kashi uku ne, ko dai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, ka rike shi ya zama zikirinka, duk damuwar da ka shiga ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahi zaka ga canji cikin ikon Allah. Ko kuma ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala llahi tawakkalna, na biyu kenan. Ko kuma ka rike hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim, sayan uku din nan in mutum ya rike Allah yana isar masa, wanda yana da tarihi mai tsawon gaske, babu lokaci da mun yi bayani. Don haka malamai suka ce wannan fassara ta idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha ifki, Allah yana nufin girgizan kasa da zai faru ne lokacin da mala'ika Isra'il zai busa ƙaho na farko. In an ce busa ƙaho na farko, lokacin da duniya take tashi, yasa Allah yake yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, domin babu yadda za a yi a kiyama a samu mai renon da ko a kiyama a samu mai ciki, za a samu mace mai reno a ranar tashin kiyama ko za a samu mace wadda take da ciki a ranar tashin kiyama? Babu mai reno, babu mai ciki. Tunda an ce a ranar da za a yi busa cikin ƙaho ɗin nan, ranar da ƙasa za ta girgiza saboda busan ƙaho da zai faru, Allah ya ce yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at, duk wata mai reno za ta yi watsi da abin da take reno, وتبعوا كل ذات حمل حملها دوتن يشكي ذات حيث أدن لكي تسين تدين تاقينا نولا بوسا القهون نن نفركوني إذن أيش نوك تسيني كسا ذات جلجزا نوك تسين ذا إيشاش انتياما ونن فكرة كان لإنجانشي أكثر ما دا من صنع صنع تفيا أكانتا سبو دا وقت الآية دا الله مدعوك تي فكرة إذا قلت إيكا يتي يا أيها الناس إتقوا ربكم ويا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة زلزلة الساعة جلجزة ذيك فارو أفاءر كارشي فإن إذا زلزلت الأرض زلزالها كينا ولن جلجزة شين ودى ذا أي نوك سن ملايكة إكرافي لزي بوسا كفو نفركو الله كسام كسار إيمان فسوكو ما جلجزة كبيو كشي نهدكي فسارة هدو ونن فسارة هدو ita ce da malaman suna suke kuma ita ma ingantacciya ce. Suka ce da Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, wannan girgizan da Allah madaukaki zai ma duniyan nan zai yi ta ne ba a nan duniyan ba, bi ma'ana ba wai kafin tashin kiyama ba, a lokacin da mala'ika Israfil yake busan ƙaho na biyu ne, ka san busa biyu ne, akwai busa ta farko wadda duniyar za ta tashi, sannan akwai busa ta biyu wadda idan an yi ta mutane za su tashi a tafiyar hisabi. To lokacin da aka yi busa na biyu ƙasa za ta girgiza, ita ma akwai ayoyin Qur'ani da dama da Allah ya mana bayani akai, kamar misali idza sama'u shaqqat ko
bismillahir rahmanir rahim idza sama'u shaqqat وعدلت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وعلقت ما فيها وتخلت وعدلت لربها وهقت.
إذا السماء انشقت إذا انسمت كيكي تتساجي تففركي وعدلت لربها وهقت كما تيديا كأبنجي جنتا كما كتيل السامس ونن ديا دل wa idan ardu muddat idan kasan nan aka miƙar da ita ashe dole a girgiza ta, wa alqat ma fiha ta jefar da duk abin da ke cikin ta, wa taqallat ta kubuta ko kenan. In ka duba wa idan ardu muddat idan kasa aka miƙar da ita yana daidai da cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha, da aka ce wa alqat ma fiha wa taqallat yana daidai da wa akhrajatil ardu athqalaha. Malamai suka ce wannan sura ta inshiqaq tana fassara wacce sura ta zalzala, don haka wannan girgizan kasa da zai auku ba a busan ƙaho na farko bane, a busan ƙaho na biyu ne. Don Allah ya ce wa alqat ma fiha ta fitar da abubuwan da ke cikin ta, wa takhallat ta kubuta daga dukkan wata gawa da aka binne tun daga zamanin annabi Adam har zuwa mutum na ƙarshe wanda aka binne cikin wannan duniya, ƙasa za ta fito da su. Wannan yana fassara mana girgizan ƙasa da zai auku bayan mala'ika Israfil ya yi busan ƙaho na biyu, kamar misali suratu Qaf ta fito da wannan fassara a fili, da Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wastami' yawma yunadi al-munadi
وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذلك عشر علينا يسير.
الله مدعوك يتوى النبي صلى الله عليه وسلم ذا كنت واستمع كثورة رأي يا سيد محمد كثورة رأي yawma yunadi almunadi, ka saurara a ranar da mai kira zai yi kira. Waye mai kiran nan? Malaika Israfil. Ranar da mai kira zai yi kira min makamin karibin, daga wani wuri wanda yake kusa. Kiran ba daga nesa za ka ji ta ba, za ka ji wannan kira kusa da kai. Yawma yasma'una as-sayhata bilhaq, Allah yace ranar mutane za su ji wannan tsawar, tsawa wato ji na gaskiya, ko ku tsawa ta gaskiya, kiran da mala'ika zai yi dinnan kowa zai ji ta. Allah yace zalika yawmul khuruj, wannan ko ita ce ranar fitowa daga kaburbura. Shi yasa annabi ke cewa ana awwalu man tanshaqqu al-ardu anhum yawmal qiyama, ni ne mutum na farko wanda kasa za ta tsage ya fito a ranar tashin kiyama. Lokacin da mala'ika ya yi wannan buta cikin kaho ya yi kira, mutum na farko da zai fito daga kabari shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka ya sa Allah ya ce masa wastami', ka saurara ranar da wannan mala'ika zai yi kira. Wannan wata falala ce da kuma karama ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce inna nahnu nuhyi wa numitu, lallai mu muke rayawa kuma mu muke kashewa, wa ilayna al-masir, kuma makoma gare mu take. Saboda haka abu ne mai sauki Allah madaukaki ya halicci mutum bayan ya ruɗe, ya lalace, ya bace a cikin ƙasa. Allah yake yawma tashaqqaqu al-ardu anhum qira'a, a ranar da ƙasa za ta ringa tsatsagewa mutane suna fitowa da tauri. Zalika hashrun alaina yasir, Allah yake wannan ku shine taro wanda yake mai sauki gare mu. Ana kira Allah madaukaki ya gama halittar ka, kawai sai kaga kana bude kabari, kana fitowa, kana wato kade kanka kurana zuba, kana fita ka ruga a guje, ka doshi inda mala'ikan nan yake kira. Mutum babu inda zai tsaya sai filin hisabi. Wannan shine fassara na idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, ranar da kasa take fitar da nauyin dake cikin ta. Menene athqalaha, nauyin dake cikin ta? Al-mautal ladina fi jawfiha, gawar yake da aka binne cikin ta kenan, ko jam'u thaqalin wa huwa shay'u thaqil, abu mai nauyi. An yi ta binne mutane cikin kasa tun daga annabi Adam har zuwa ƙarshen duniya. To da zaran an yi buta cikin kaho, buta na biyu, lokacin mutane za su yi ta hitowa. Yasma'una sayhata bil haqq, mutane za su ji wannan kira. A gaba kuma yace yawma tashaqqaqu al ardu anhum sira'an zalika hashrun alaina yasir, abu ne sauki. Abu ne sauki, ka duba mana, idan aka ce maka ruwan sama na farko ya sauka, ruwa na farko in ya sauka, ka duba yadda kwari ke hitowa daga cikin ƙasa, sai ka rasa da'ina suke ki ta fitowa da shinge da sauransu, ko nau'uka daban-daban. To haka nan idan aka yi busa cikin kaho, za ka ga mutane na fitowa daga cikin ƙasa, babu inda za a tsaya sai kuma filin hisabi. La haula wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Imam Muslim ya ruwaito hadisi, hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunqil ardu aflaza kabidaha, a ranar da mala'ika Israfil zai yi busan kaho na biyu din nan, ƙasa za ta fitar da tsokar nama da ke cikin hantanta, da ke cikin zuciyarsa. Duk wata nama, duk wata tsoka, halitta da ke cikin ƙasa, ƙasa za ta fitar da ita waje. Haka kuma za ta fitar da duk wata, wato duk wani ma'adini, dukiya, arziki da ke cikinka. Amsalan ustuwana, manzon Allah ya ce za ka ga wato min az-zahabi wal fidda, zinari ƙasa ta fito da shi, azurfa ƙasa ta fito da ita, faranda kuzawane ne, za ka ga kuɗi naira, dalar Amurka, riyal da sauransu, duk za a fitar da su waje. Sannan ga ɗan adam ya fito daga ƙasa, ka karkaɗa ƙura daga kanka, ka ruga a guje, ka doshi filin hisabi. Manzon Allah yake fa yaji'ul qatilu, sai ga wanda ya kashe wani saboda ya samu dukiyarsa, ƙasa ta fito da shi. Ana kira zo filin hisabi, ya doshi filin hisabi, zai wuce sai ya ga ga zinare amsalar uskuwa, na yadda ka san birkaci din nan, fila na masallaci, fila na gini, haka za ka ga zinare wanda in ka samu ƙanƙani, kamar misali a ce wato maballin riga zinare, a ce za ka samu kamar daidai nauyin su ne ko naira, ka yi kuɗi. to bare a ce ga zinari wanda ya kai kwatankwacin jirkaci na masallaci gashi nan a gaban ka zaka wuce kuma da can ka kashe mutum saboda ka samu dukiya sai ya dakata kafin ya wuce sai ya tsaya ya dubi wannan zinari ya tsaya ya dubi naira ga naira nan ko ina ga dalan amurka ko ina ga zinari ga agufa ga kuza ga tantalai ga kwaranda ka duba sai ce fi haza ka tarfu kaga abin da yasa na kashewa ne kan jimawa kuma manzon Allah yake waye ji ulqati'u sai ga mai yanke zumunci shi kuma kasa ta hito da shi ya ruga a guji zai kai filin hisabi ganin ga dukiya nan kasa ta hito da ita sai ya lakata ka san akwai wanda in Allah ya ba shi dukiya sai ya yanke zumunci sun dan uwansa ya zo gina cewa kaga mutiyakin nan da bai san da ni ba sai yanzu sun zo su cinye arzikin mu zama daya ku zo ku ce ba na nan baya sada zumunci da zaran ya yi kuɗi to so rabu ba ruwanshi da dangi Allah ka saba mu bane wayajibu alqati'u manzo Allah yake mai yanke zumunci sai ya fito mutum yana da dukiya yana da motocin shiga kamar goma ta kalmansa sawo sai kai 50 manyan riguna bai san yawan su ba kuɗi bila adadi wallahi akwai mutumin da dukiyarsa ta kai ayi budget din jihar Adamawa a nan garin ko ba mutane da yawa amma kar kai mamaki akwai wanda suke ciki uwa ɗaya uba ɗaya yana nan sai yayi kodagoyin su abinci nan tsabar wutan ciki da mugunta da mugun hali kuma ba haushe yace hana wani alqati muku sani zumunci Allah madaukaki ya danganta shi da siffarsa har ma Allah yana cewa wanda ya yanke zumunci kamar ya yanke tsakaninsa ne da shi ya hito daga kabari ya kada kasa ya kada kura ya taho zai wuce sai ga dukiyar nan bila adadin sai ya dakata ya kalli zinari ya kalli dalan amurka ba ruwanka da zuwa gun yan canji sai ya tsaya ya kalla sai ce fi haza qata'tu rahmi fi haza qata'tu rahmi ku duba fa wannan abu shi yasa ne yanke zumunci gashi kuma yanzu ko in diba ne ina zan kai yana nan tsaye manzon Allah yake waye ji usari ku sai ga barawo kuma shi ma kasa ta hito da shi ya ruga a guje da dangirin hisabi yana zuwa ya ga dukiyar ga ta nan ba mai dauka sai ya dakata fa ya kulu sai ce fi haza qata'tu yadi kaga abin da yake hannaye na sanadinta dukiya yanzu in diba ne ko yaya thumma yad'unahu manzon Allah yace amma suna tsaye suna kallon sai su yi watsi da dukiyar fala ya akhuduna minhu shay'an babu mutum ɗaya da zai ɗauki ko da dala guda ne cikin dukiyar nan kowa zai ruga a guje babu mai wando babu mai riga babu ma mai bante babu mai takalmi an tashi gurnan duka babu ma mai kaciya an ruga filin hisabi za a tafi tsayuwa gaban Allah ga dukiyar ka bata don haka dukiyar kiyama ba ta da amfani dukiya ta duniya ita ce take amfani domin ta duniya ne ita ce za ta amfane ka a kiyama shi ne Allah ya ce mana bayan ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha mutum ya ce me ya samu duniyar nan kuma ko ga duniya ga dukiyar babu mai dauka sai Allah ya ce mene karanta mana aya ta gaba
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ تحدث أخبارها أولنا رانا إذا قصر ذات بعد الأبارنسة إذا قصر ذات بعد الأبارنسة فأنا يوم إيجيتي كم يليني هذا ما بركتن كو إي تي بي كو بي بي تي ko VOA ko NTA ba a neman su ba a neman dan jarida da zai ba da labari ka san mun waye gari yanzu mun fi yadda da kafafen labarai fiye ma da magana da ke cikin Qur'ani da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama mun fi yadda da wannan wallahi to a ranar taki kiyama Allah ba ruwansa da dan jarida kun san dan jaridansa kun san dan rahoton Allah kasan da kake takawa ita ce za ta bama ba kuma Allah za ta bawa labari ba to hadithu akhbaraha ranar kasan za ta bada labarin abin da ya auku a kanta za ka gaya maka ne ka tuna ma za ka musanta duk abin da kai dai akan ta kai ko dai a daki ko a waje ko a dakin taro duk inda ka shiga kasan ne to ranar za ta bada labaran ta Allah yake akhbaraha jam'u khabar za ta bada labaran ta labarai ba ɗaya ba biyu ba labarai wanda babu kano a ciki cikakkun labarai ne yawma idhin tuhaddithu akhbaraha san karkai mamaki sai yace bi anna rabbaka awhalaha to dan ubangiji shi zai mata wahayi awhalaha da awha ilaiha din ma'anar su guda ubangiji shi zai yi mata wahayi Allah shi zai ce kai magana idan Allah yake kai magana za ta yi ko ba za ta yi ba hadisi yake wacce littafin Imam Tirmidhi hadisi ingantacce Abu Huraira yace qara'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha sai tambayi sahabbai yace shin atadruna ma akhbaruha kun san labaran da kasan za ta bayar ku a ranar tashin kiyama kun san su sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa su suka fi sanin wannan anta ya rasulullah kana ce manzon Allah yace fa inna akhbaraha labarai da kasa za ta bada an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha kasa za ta bada shaida ma duk wani bawa da duk wata baiwa in an ce bawa ana nihin duk wani dan adam in an ce baiwa ana nihin duk wata mace kasa za ta bada shaidan abin da ya aikata akan baya akan dorin ita wannan duniya wata kulu za ta kama cewa amila kaza amila yauma kaza wa kaza kaza wa kaza kana tsayuwa filin hisabi kafin ma a fara kone kai bugun kana jira ko waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji ya taho da mala'iku duk an yi sahu Allah zai fara hisabi kasa sai ta fara magana su ce to ya ubangiji kaga garba da tanko da barau waɗannan sun yi kaza ranar kaza a wuri kaza akan gadon bayana dan shegantaka suka yi zina suka saba maka akan gadon bayana wane ya sha giya akan gadon bayana wane ya fice wani wane ya kashe wani shi ta faɗa sun fice ni ka halice ni abauta maka shi kenan kuma suka kama saba maka akan gadon bayana ni ban yafe ba sai an mana hisabi manzon Allah yace fa hadhihi akhbaruha labarin da za ta bayar kenan bayan ta baka shaida sannan tana neman hisabi tsakaninka da ita ita kasar haka dai sai na tahowa ai son of the soil ko ne ne ko ne ne yan kasa na asali yan kasa ba makarishin banza yanzu misali so ai yan kasa Adamawa nan yau da kai so ai ainihin indigene kun san babu kafircin da ka zauna tunanin indigene ko citizen ko son of the soil yanzu ban da marishin tunani a kira ka son of the soil ko daughter of the soil ka yadda son of man son of the soil dan kasa sai ka yi mene yan kasan nan ba yadda za a yi wani mutiyaci ba ko yanzu yi mana kaza to akwai mutiyaci irin ka yanzu ka yi tunanin kasan nan taka to a cikin kakannin ka da wani ya kai kasan duk yanda aka yi dai yanda kake cewa wani bako ne a garin nan kai ma ba bako ne a garin in ba bako bane babanka ba bako ne in babanka ba bako bane kakanka fa bako ne duk dai zuwa akai ko kuwa kasan ta haife ka kasa na haihuwan dan adam mutum ke haihuwan mutum ko mutum ne in da aka haife ka kuwa tashi kai ka taho gurin dantin albarka kaji ana fada ana yaki saboda kasa kuma kasan nan ba taka bace ta Allah ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha da kasan da wanda ke kan kasan Allah ya ce duk gaba mu ne dan mu muta yi duk wanda ya tsauna tunanin mu ne in jijin mu ne yan asalin kasa ku ba yan kasan akwai wadanda rigima ma kan kaure tsakan har yaki suna yi sai wadannan baki ne yanzu waye a ce ya tsaya takarar kiyama to shi kuma da dan waye to dan waye ina ronka to kasar sai ta yi hisabi da kai a ranar tashin kiyama wanda kasan nan idan yanzu kace kasan nan ta kace shin abinda ke karkashin kasan nan ta ku dari ka san shi baka san ko wuta ne ba da wuta inda ka san wuta yace ya wannan ina ba kasan mu bane Allah ya samu gani Allah yace yauma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha a wannan rana kasa za ta bada labarunta dalili ko saboda ubangiji yayi maka wahayi kar kai mamaki ya kai dan adam domin akwai wanda zai yi mamaki idan aka ce kasa za ta yi magana wallahi sai yayi mamaki amma duk wanda yayi mamaki ba musulmin kwarai bane kar mu manta fa Allah ya gaya mana a suratul fusilat yace wa yawma yuhsharu a'da'u llahi ila an-nari fa hum yuzauna
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين
سورة فصلت الله يقول ويوم يهشر أعداء الله إلى النار باين قصت هاي شيدا قد أدم أتيني حسابي yayi kaza a kaina a wuri kaza ranar kaza yayi kaza a kaina wuri kaza ranar kaza bayan an gama hisabi a ce a tura shi wuta Allah ka taba mu bane to Allah yake wa yawmal husharu a'da'u llahi ila nar ranar da ake tattaro makiyan Allah din nan ana tafiya da su wuta fa hum yuzauna ba za a kai su wutan haka kawai ba za a dinga dakatar da su idan misali wato barawo ya taho zai wuce wuta to ba za a kai shi wutan ba sai an ce dakata sai sauran barayi sun zo domin ba a tafiya wuta mutum daya fa hum yuzauna yuhbasuna hatta yastami'u za a ringa tsattsare sai sun haɗu ai idan wanda ya kashe wani ne zai tafi wuta sai ce to tsaya nan domin ba za ka tafi kai kadai ba sai an tattaro ire-irenka waɗanda sun kashe mutane ba dalili sannan ku shiga tare idan dan damfara ne idan azzalimi ne idan mugun sarki ne mugun bafaje ko to duka za a tafi ne kungiya kungiya fa hum yuzauna hatta idza ma ja'uha lokacin da suka iso wutan an tattara su kungu kungu kafin su shiga wutan shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum shike ne yasa jikin su yana magana ganin su yana magana fatar jikin su tana magana bi ma kanu yamu duna abinda duk suka aikata bayan fa an gama hisabi sai dai hisabi an tafi da su wuta kafin su shiga wutan inda aka tattara su din nan barayi sun hadu a wuri guda sai idan barawo ya fara magana shi da kansa kawai idan zai fara cewa to ba kaga dukiyar wani baran kaza sai da kana kallo eh kullum ya fara magana fatar jikin sa ta ringa magana bi ma kanu yamu duna duk abinda mutum ya aikata sai ya ji jikin sa na fada wakanu ni jiludi ne lokacin da yake rika fadi ma fatan jikin sai mutum ya juya kuma yana magana ma kansa yana cewa fatan jikin sa ni ma shahidum alaina don me kuke mana shaida bayan kuma da muka musanta ku muke so mu tserar kai kunne na ido na fatan jiki na ba sai nake so tserarwa ba sai gashi kuma yanzu kana bada shaida lalle nayi wannan abin ya akai ma kake magana ne ya akai fata take magana ya akai ido ke magana kunne ke magana sai sai an faqana Allahu alladhi antaka kulli shay'in Allah da ya ba mu komai dama yayi magana shi ya ba mu dama shi idan Allah yana son halitta ta yi magana wallahi ba ta bukatar baki da harshe in Allah yana so dutse yayi magana sai magana ba ka jin tarihin manzon Allah in ya dauki duwatsu hannunsa suna tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim an zo cin abinci da manzon Allah, abincin yana tasbihi, hadisin a cikin littafin Bukhari da Muslim. Baka jin bishiya ta yi magana da manzon Allah, kututtire ya yi magana da manzon Allah, dabba ta yi magana, an ji zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba abin mamaki ba ne ka ji idonka na magana ko kunnarka na magana ko kuma ƙasa ma tana magana. Sai suka ce wa huwa khalaqakum awwala marra, shin waye halicce ku nema da farko? Ina Allah ne. Allah shi ne wanda ya halicce ku halitta ta farko, shi ya baku baki, ya baku harshe, ya baku damar magana. Za ka ga mutum da harshen da baki da haƙware cike a bakinsa amma bai iya magana, shi ne daidai. Ko gashi lafiya kalau bai iya magana, za ka ga makaho idanunsa lafiya garau amma bai gani ba. Za ka ga mutum da kunnayensa lafiya garau amma ko zai jin magana. Saboda haka Allah shi ya baka damar gani, ya baka damar iya magana, ya baka kuma damar jin magana. Don haka Allah yana iya ba mu damar kowace halitta ta yi magana kuma lokacin da ya ga dama. Wa ilaihi turja'una, kuma makomarku na gare ku. Shine Allah yake, wa ma kuntum tastakiruna, haka ne, makomarku na gare shi. Wa ma kuntum tastakiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, kun kasance wato kuna tuturta, bi ma'ana ba ku amincewa, ba ku yarda cewa jinku da ganinku da fatar jikinku za su ba ku shaida a ranar tashin kiyama ba. Walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'lamuna, mutum zai uye ya saba ma Allah, bai tunanin cewa idonsa zai ba da shaida, kunnensa zai ba da shaida, fatar jikinsa za ta ba da shaida. Saboda haka yana ma Allah mugun zato, Allah ma bai tunanin cewa yana ganin shi. Wa zalikum dhannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum, irin wannan miyagun zato da kuke yi na cewa Allah baya ganinku shi ya halaka ku. Domin in ka samu barawo, halakarsa ita ce. Ya yi mummunan zato ga Allah, yana ganin in ya buye ya sata, Allah bai ganin ka. Ko mutum da ya ganka ba, to Allah fa bai ganin ka. Mazinaci ba, mummunan zato ya ma Allah. Mugun shugaba, mummunan zato ya ma Allah. Akwai wanda ke zuwa a yi rigin da sauransu na ƙuri'a don ya ci siyasa, ba kyakkyawan zato ga Allah. Domin inda kana kyautata zato ga Allah, da ba za ka ɓoye ka saɓa ma Allah ba. Allah ya ce to irin wannan miyagun zace-zace sun suka hallaka ku, fa asbahtum min al-kafirin, kuka waye gari cikin masu hasara. Allah shi tsare ne. A littafin Muslim hadisi ya taho ingantacce, manzon Allah ya ce fa yuqtamu ala fihi, mutum za a toshe bakinsa, sun mai yuqalu li jawarihi, sai a ce magaɓuɓɓan jikinsa an tsike ku yi magana. A ce wa bakinsa yi magana, idonsa yi magana, fasan tsiko bi a'malihi, sai jikinsa ya dinga bayyana ayyukan da duk wannan mutumin ya yi. Summa yakula bainahu wa bainal kalami, bayan kunnanka ya yi magana, idonka ya yi magana, abin nan kafarka ta yi magana, sassan jikinka sun yi magana, sai Allah kuma ya baka damar ka yi magana. Fa yaqulu, lokacin azzalimi zai ce bu'dan lakunna wa suhqa, ni tantar rahama gare ku, cir da ku. Ka gani, fa an kunna kuntu unadi, ina ce ku nake ta karewa, da nake musanta ce kai, da ce a ban yi ba, sai bakin ya bude da kansa yana magana, kai ma kunnan sai kai, idan sai ce kai, sai to kaga mutiya ta ba ku nake karewa, ba dan ce ban yi ba. Allah yake bi anna rabbaka wa halaha, sai ce yawma idin yazuru an-nas, muqarafa sura
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
يومئذ أول رانا الحساب يصدر الناس أشتاتا يصدر الناس أشتاتا متى bi ma'ana daban-daban, in an ce yazuru ya sarifu, kowa zai tafi makomarsa daban-daban, li yarau a'malahum, saboda a nuna musu ayyukansu. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu, wanda ya yi aikin alkhairi gwargwadon nauyin ƙwayan zarra, mafi ƙanƙantar halitta ita ce zarra, wanda ya aikata aikin alkhairi gwargwadon ƙwayan zarra sai ga sakamakonsa. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, وانده ايكته شري غرغدن نويين قايان ذره سي ga sakamakon sa. Allah ta samu ne aikata alheri. Wannan cikin littafin Bukhari hadisi ya taho, annabi yana kiran ayoyi biyu dinnan aljami'atul khassa, ayoyi ne da suka tattara
alherin duniya da sharrin duniya baki ɗaya kuma su kadai ne cikin Qur'ani. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarahu waman ya'mal mithqala zarratin sharran yarahu. Duk wanda ya aikata alheri komai kankansa zai ga sakamakon shi a kiyama, wanda ya aikata sharri komai kankansa zai ga sakamakon sa a ranar tashin kiyama. Irin Ali yake cewa don haka babu wani abin da zaka yi ma wani a duniya nan, duk abin da kai kayi ma kanka ne. In kayi alheri kayi ma kanka ne, in kayi sharri kayi ma kanka ne, domin a kiyama akwai hisabi kan komai. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa mukaratu dhunubi, ku kiyaye raina zunubi, fa innahunna yastami'na hatta yuhliknahu. Waɗannan ƙananan zunubi da ake yi ana saba ma Allah, in an tara su a kiyama sai su halaka dan Adam. Saboda haka kada mu raina saban Allah, kuma kada mu raina alheri. Komai kankantan alheri mu aikata, kuma komai kankantan sharri mu guje shi. Allah madaukakin sarki ya sa mu fita da imani. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
وكما أقول مجدود
هو الحمد لله فللا صلى التهجد دمير صلى التراويح ده تهجد التهجد شين تراويح ضد يتينا إيه لو كان فكرة ده تفيه تراويح دمير إذا أنت تهجد حان إدو برشدو من إبادة فدوبا الصحاح نا الجوهري يد يفسر وانا كلمة لكما كمان لتفن تفسيري ارن الكشاف نا امام الزمخشري ياكاو فسر وانا كلمة كما مثالي تفسيرنا ابو هيان تفسير بحر المحيط اذا اكتشي تهجد كلمة شي من الابداد ودتنا ايه او كان فسر kishi arjuna, wato mutum ya kwana ba bacci tahajjud ne ko ya kwana yana bacci tahajjud ne. Don haka idan kace tahajjud mutum ya kwana ba barci yana ta wasu ayyuka na ibada, shin ayyukan ibadan nan sallah ne ko karatun Qur'ani ne ko zikiri ne? Duk abinda mutum ya hatta ko bitan karatu in mutum ya kwana yana yi ana cewa yayi tahajjud. To tahajjud yana da asali السنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا لعائشة وندياته كلته مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيان الشواء يا كسنتي ينا تنن تعبادة مصمم شنقى نكي قوم نكر شهر رمضان تنن تعبادة نن ما نميك جنجنا ونفسر هذا الشواء تحجر أشي نفي وانا ينا يدوكا نئتكاسي shi yasa nake kalmar tahajjud tana da fadi, tana iya daukan duk wani nau'i na ibada. Amma idan aka ce tarawih, wato shine mutum yayi salloli da yawa ta yanda har sai ya huta. Dan kalma ta tarawih kalma ce wadda ta samo asali daga istiraha na hutawa. Abinda yasa magabatan kwarai suke kiran sallar da suna tarawih saboda ana yin ta da yawa ko ana dadewa ana yin sallan sayanda dole sai an huta kafin a cigaba da yi. Shi yasa aka yi masa suna salatu tarawih, sallah ce muhimmiya wadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta, musamman sayyidina Umar ya nada limami saboda sallah na tarawih. Zamanin sayyidina Usman an cigaba da yin tarawih, zamanin sayyidina Ali an cigaba da yin tarawih, ya tabbata zamanin sayyidina Umar mata su ma an nada musu limami. Wani limami da ake kiransa Sulaiman yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan Tanimu Jari shi ma yana cikin limamai da ke sallah wa mata, haka kuma zamanin sayyidina Ali. Don haka sallah ce wadda take da asali, duk da yake akwai malaman da ke cewa wai sallar tarawihi dai ake abin yana daban mamaki, yana daban tsoro. Allah shi samu gane, Allah ya kare mu. Na'am.
Wannan yana cewa na ji a kasar din malam ta ce idan mutum ya je gaida mara lafiya ya kamata ya taba jikin shi, to idan mace ne fa ya mutum zai yi ya taba shi?
idan matarsa ce zai taba mu in ba matarsa bane ba sai je taba ta ba shi ma ya san hukuncin ai wata tambayar ma yana ganin ana da yi ne wato sunna ce ta annabi yana cikin bukhari musamman in ka duba akwai babi guda da ya kawo cewa in mutum ya tafi da mara lafiya ya masa addu'a kuma ya taba jikinsa wannan sunna muka yi wasi da ita koko wasu suka yi wasi da ita wanda turawa suka dauke ta sai ka taba gaida mara lafiya kana taba goshin sa saboda ka ji zafin jikinsa kaga wannan zai nuna maka irin addu'an da ya dace ka yi masa ko zaka kuma iya ganewa shin rashin lafiyar ya tsananta ko a'a saboda haka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan sunna muqayyada ce ba ta baka dama ka taba jikin matar da ba taka ba mata da take halaliyar ta zaka taba jikinta kamar hadisin nana Aisha da take bayani lokacin da ciwo ya tsananta wa annabi sallallahu alaihi wasallam tana karanta masa kul huwa falaq inasi tana tofa masa sai ta dauki hannun annabin tana shafa jikinsa saboda fatan albarkan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda inda wani ne ba annabi ba mijinka da hannunta ne za ta yi masa wannan addu'a din amma da shike annabi ne kuma ta sani jikin annabi ya fi albarka fiye da nata saboda ka in ta karanta kulhu falakina sai tofa masa sai ta dauki hannun annabin tana shafa jikinsa wato da hannun shi fatan albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
yana cewa ni matukin babban mota ne wato tanka kuma ce na tafiya kasashen harna to kuma babu wani miskinin musulmi a gurin shin zai iya ba wa harna kiristoci ko kafirai sadaka don yana buƙatar yin
kare wannan maganar tana da kyau kwarai ko tambayar tana da ma'ana mutum ne yake tafiya wajajen da ba musulmai kuma yana son sadaka shin zai iya ba mu kafiri sadaka sadaka ba yiwuwa a yi makafiri kamar da zakka ba a ba mu kafiri sadaka ma ba mu kafiri domin sadaka kana yin ta ne ibada kuma tana da sharuɗanta dole sai dai ya zama to musulmi in ka ba wa kafiri ka ba shi kyauta amma ba dai sadaka ba shi sadaka za ka yi akwai hanyoyin sadaka da yawa akwai hanyoyin na sadakatul jariya ma ko amma ka ɗauki kuɗi sadaka ka ba mu kafiri bai yiwuwa na'am
kuma yana cewa malam ina son a yi min bayani a kan masu amfani da hannu su domin biyan bukata wato musulatin a turanci don malam suna ba da dalilin cewa domin gudun zina shi ya sa suke yin aikata wannan musamman a cikin jami'o'inmu na nan arewa
to idan mun koma ga usulul fiqh da malamai ke cewa wato daf'ul mafsada muqaddimun ala jalbil maslaha ko tunkuɗa ɓarna shi ake fara gabatarwa fin jawo maslaha wato idan mutum ya samu kansa cikin hali biyu ɗayan biyu ko dai ya yi zina ko kuma ya yi amfani da hannun sai fidda maniyyi to ko da ba gaya maka ba kai kanka ka san wanda ya fi don haka don ya yi amfani da hannunsa ya fidda maniyyi a nan ya ɗauki aƙalla zararraini wato kenan laifi wanda ya fi sauƙi cuta wadda ta fi sauƙi duka dai illa ce ba daidai ba ne mutum ya yi amfani da hannunsa wajen fidda maniyyi shi abinda Allah ya faɗa mutum ya yi aure ko saboda biyan buƙata ta sha'awa da mata amma idan ba shi da halin aure kuma sha'awa ta kama shi maimakon ya kai ga gurin ya yi amfani da hannunsa malamai suna ganin da sauƙi amma bisa sharaɗi ya zama da hannunsa ya yi ba hannun wani ba ya zamanto kuma auren bai gagare shi ba wanda da dama wannan sharaɗin sun raka idan suna da halin auren ba za su yi ba ne dai kawai ko to idan ba haka ba ne mutum yana iya zama mai laifi Allah ya sa mu gane
wannan yana cewa shin yankar ba zan suna